Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa shirinmu na yau, shiri mai tarin albarka. Mai sauraro, ina fata za a bi mu da kyau yayin da za mu samu ginuwa, karfafawa da kuma bege a cikin shirinmu na yau. Duniya da muke ciki duniya ne na rashin tabbas, amma yau sako da muke tafiye da su za su baka tabbas da cewa Ubangiji ya san da tafiyarka, ya san da bakin cikinka, ya san da farin ciki duk da ababen da kake ciki. Don haka a marmotso kusa da akwatin rediyo domin a samu waɗannan sakonni. A cikin shiri na yau za mu karfafa ka da cewa haƙuri babban magani ne na zaman duniya. A cikin shirin kuma Pastor Audu yana tafiye da guziri domin ka. Pastor Joshua Malum shi ma zai ba mu sako a fili domin sujada. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina godiya da farin cikin sake saduwa da kai. Barka da zuwa. Hakuri. Hakuri ita ce maganin zaman duniya. Masu iya magana sun ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sharo manta. Ko wannan gaskiya ce? Shakka babu. Ka sa kunni da kyau ka saurare ni, kila bayan wannan labari za ka koyi yin haƙuri da zaman duniya. Na hadu da Bitrus a Science School Ekara a jihar Kaduna, a inda muka yi karatu na gaba da primary. A nan muka zama abokai. Abokai ba na ya musai ba, amma abokai na kwarai. Ci da shanmu tare muke yi, barci ne kadai ke raba mu, domin ni ina sa'i Hayatu House, Bitrus kuma na Birthday House. Duk inda ka gan sawun Bitrus nan zaka ga tawa. Zumuncinmu ya kai har gasanin iyaye da kuma yan uwanmu duka. A shekarar 1995, bayan sauke karatunmu, malamai da sauran abokai sun ɗauka da cewar za mu rabu, amma ina zumuncinmu sai da danko take. Ina so mai sauraro ya san ko wane ne Bitrus. Bitrus saurayi ne kyakkyawa, cike da basira, ga ilimi, komai bakin cikin mutum. Har idan ya matso kusa da Bitrus, lallai wannan bakin cikin za ta watse domin faranta maka zuciya da Bitrus zai yi maka da kuma shawarwarai masu ginawa da yakan bada. Amma kash, duk da waɗannan baye-baye da yake da su, abu ɗaya da Bitrus ya rasa shi ne yana da saurin fushi. Shekara shida bayan kammala karatun jami'a, Bitrus ya hadu da Justina sai suka shiga tashin juna. Justina mace ce kyakkyawa kamar Bitrus. Ga ta fara kamar sai ka wanke hannayenka kamin ka taba fatar jikinta. Idan ta yi murmushi, ayya, sai ka ce kar ta bari domin wushiriyar da Allah ya bata. Hai, Allah ya yi halitta a nan. Justina mace ce wanda kowane namiji na addu'a Allah ya bashi ya aura. Kauna ta uwa, kulawa da sauransu, ai sai Justina. Abu mafi faranta mana zuciya a wannan lokaci shi ne, duk lokacin da yunwa ta ɗebo mu, sai ka ga mu ti zuwa gidanta, domin mun san bukatanmu zai samu biya ba da bata lokaci ba. Ba san manta da ran da na raka Bitrus zuwa ziyarar iyayen Justina domin batun aurensu ba. Kowa farin ciki yake domin Justina da Bitrus za su yi aure. Abokanmu duka daga Ikara da waɗanda ya sadu da su a jami'a duka sun fara tara kudade domin dinkin uniform na auren. Justina da kawayenta su ma ba a bar su a baya ba, su ma suna fama da nasu shirye-shirye. Makonni uku dab da bukin auren nan, sai ga Justina ta shigo daki na cike da hawaye tana ta kuka kamar karamar yarinya. Justina, me ya faru?
Petrus ne. Petrus, Ishaya, Petrus, wayo na mutu.
Justina, menene Petrus ya yi maki? Ki kwantar da hankalinki ki yi mini bayani. A wannan lokaci, na shiga cikin zurfin tunani barkatai. Ko Petrus ya duke ta ne? Ko kuwa ya gaya mata cewa ya fasa aurenta ne? Ko kuwa ya rasu ne? Na kasa bawa kaina amsa. Amma, da ta yi shiru sai ta fara mini bayani. Ga labarin. Petrus da Justina sun shiga wurin shakatawa. Suna zaune a kujeru ana hira ana dariya. Ga kulabin lemo a hannayensu. Ko da shike ban tambaye ta abin da suke tattaunawa ba, amma na ba da imani suna ayyana shirye-shiryen aurensu ne. Ana nan sai wani samurai ya wuce a gabansu. Sai ya tsaya ya kalli Justina sai ya ja saki. Da ya juya sai ya kira Justina karuwa. Petrus ya tashi a tsaye ya ce masa, yaya za ka kira budurwa ta karuwa? Menene ke damunka? Sai wannan samurai ya sake maimaita wannan kalmar. Na ce karuwa, ko kana da abin yi ne? A nan take zuciyar Petrus ta ɓace. Mai sauraro, kada ka manta. Daga farko na gaya maka da cewar abin da Petrus ya rasa a rayuwarsa shine hakuri. Petrus ya ajiye kwalbar lemunsa a kan tebur. Justina ta rigaya ta san irin zuciyar saurayinta, sai ta rike masa hannunsa ta ce masa, ka zo mu tafi. Kada ka ce komai ka zo mu tafi, amma abokina ya fisge hannunsa ya nufi wannan saurayin a guje. Ya tura shi baya. Kamin a ce kobo, sai ya ga wannan saurayin dirim. Kasa. Jama'a sun matso a guje. Samurai bai iya tashi ba. Jama'a sun dauka cewa yayi suma ne, amma ina? An juya shi nan da can, an hura masa iska. An yafa masa ruwa ko zai farfado duk wannan a banza. Ashe wannan samurai ya rasu ne. A nan take aka nemo yan sanda suka kama Petrus sun kulle a hukuncin cewa yayi kisa. Mai sauraro, hakuri shine maganin zaman duniya. Justina bata iya gama bani labarin duka ba domin yawan kuka. Yan sanda ba su yarda mani in ga Petrus ba sai bayan kwana biyu. A ƙarshe da na gan shi, a yanayin da yake, ban iya in daure kamar namiji ba, sanda hawaye sun sauko mani. Ga sakon da ya banni da shi domin in gayawa abokanmu. Ishaya, ka kula mani da Justina. Ko da shike aurenmu ba za ta yiwu ba domin gobe za a kai ni prison. Hukuncin kuma shine wanda ya yi kisa shi ma za a kashe shi. Inda na yi amfani da kalmominka na kullum da cewa hakuri shine maganin zaman duniya, da ban samu kaina a wannan yanayin ba. Ishaya, wasu mutane da ke tafiya a hanyoyinmu yau, matattu ne kaɗai da rai, suna neman abin da zai karasa su ne kawai. Kowa ya yi hattara, ya koyi yin haƙuri da jama'a. Ka kai wannan saƙon ga sauran abokanmu. Mai sauraro, ina amfani da wannan zarafin in isar maka da saƙon Petrus da mu koyi yin haƙuri. A yau, Petrus na aure da Justina. Suna kuma da tagwaye, namiji da ta mace. Petrus ya samu gafara bayan shekaru biyu a kurkuku.
Akwai tashan da ke kawo da duk damuwar kowa. Ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kunne ka ji. AWR shine muryar da ke Adventist World Radio. Muyambe.
idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu. Adventist World Radio, jakar gidan waya, 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a tura mana da saƙon text zuwa ga lambarmu 0802-6-2-4-6-4. Zan sake maimaitawa 0802-6-2-4-6-4. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro sai mun gan sakonka. Zamu kasance tare yayin da zamu saurari waka na yar uwa Angela Akesan daga Jos a jihar Plateau wanda ke cewa
sauraro sunana Pastor Joshua Ezra Malum. Na farin ciki in sadu da kai a cikin wannan lokaci na bimbini wanda za mu ji maganar Allah. Kan maganar mu yau ita ce makantar zuciya. Karatunmu na cikin littafin Ruya ta Yohana sura 3 aya 17. Ruya ta Yohana sura 3 aya 17. Littafin Allah tana cewa domin kana cewa na wadata na sami dukiya ban bukaci kome ba baka sani ba malalacin nan ne kai abin tausayi matalauci makafo sirara bari mu ya du'a ubangiji ka ba mu ganewa cikin kalmarka domin mu roka ta wurin sunan Yesu mai cetonmu amen Sakon Allah zuwa ga ikkilisiyar Laodikiya tana da muhimminci a zamaninmu na yau. Idan mun iya dubawa sosai, girman kai, burin ababa na duniya, daukakan kai, rashin gaskiya, riya, rudu maganganu na ruba maganganu na banza su ne mutane ke fahariya da su yau. Wasun sun bude kirji yau cikin yin mugunta, suna jin dadin yin mugunta, suna ganin cewa sun wadata, ba su bukatan kome ba, ba su sani ba, su malalatan nan ne matalauta makafai siraru. Babban rudu ne ka rudi kanka da ganin cewa kai kana saye, alhali kuwa ba ka saye. Sakon Allah zuwa ga ikkilisiyar Laodikiya ta same su ne a yanayin cewa suna ganin su sayayyu ne ba su da laifi ashe su siraru ne makafai da ba su san kome ba yana da wuya ga waɗanda suna ganin cewa sun rigaya sun sami saro cikin ayyukansu na jin dadi Sun kuma gaskanta cewa su sun rigaya sun kafu cikin ban gaskiya. Ba su bukatan gyara suna ganin su masu adalci ne, alhali kuwa ayyukansu na duhu ne. Sukan zo su zauna cikin majami'a kamar masu gaskiya, wasunsu ma mawaka ne, wasun datawa ne, wasun ma pastoci ne, ba su yarda su kasa kunne ga zancen ruhu mai tsarki ba. Tunaninsu wakilan Yesu ne alhali kuwa ba su san Yesu ba domin ayyukansu na duhu ne sun nannadu cikin zunubi sun zama kayan aikin shaitan son kai kiyayya cin amana girman kai burin ababa na duniya rashin gaskiya da riya ya hana su karban Yesu ka tuna mai sauraro Maganar Allah tana cewa domin wanda yayi zunubi baya san Allah ba mai sauraro ka tuna ba za ka iya rudi Allah ba idan addinin ka na riya ne ka daina idan kana addini domin ka bi nufin kanka ne ka daina ka bude zuciyar ka ma Allah domin ya baka zuciya mai tsafta Ga shawara a cikin Ruya ta Yohana sura 3 din aya 18 Ubangijin Allah ya ce ma ikkilisiyar Laodikiya wanda yana ce maka yau nayi maka shawara ka sayi zinariya daga wuri na zinariya gyartaciya ta wurin wuta domin ka zama mawadaci ka sayi fararen tufafi kuma da zaka yafa ma kanka domin kada kunyar sirancin ka ta bayana maganin ido kuma da zaka shafa ma idanunka domin ka gane mai sauraro shawaran shine ka bidi shawarwarin litafi mai sarki game da rayuwarka kada kayi addini na yamusai abinda maganar Allah tana cewa ayi sai kayi abinda kalmar Allah ta ce ka bari sai ka bari ka roki bishewan ruhu mai sarki daga wurin Allah da za ya baka ganewa cikin dukan abu kada ka taurare zuciyarka daga kiran da ruhu mai sarki ke maka Ruhun Allah shine maganin idon nan da zaka shafa wa idonka domin ka gane abinda ya kamata kowane mutum yayi domin ya samu sira. Allah shi raba mu da makantar zuciya, mu samu budaddiyar zuciya da zamu karbi koyaswa, da zamu karbi gyara, da zamu karbi kobewa a sa'ilin da mun gane kasawar mu. Mu zo gaban Allah, shi yayi mana alkawali ya ce ko da yaya ne nauyin kayan zunubanmu shi za ya ba mu hutawa. Me zai sa dannuwana ka mutu cikin zunubanka? Me zai sa dannuwana ka ci gaba kana fahariya a cikin zunubi? Akwai mu da su da yawa a cikin ikkilisiyoyi a cikin duniyan nan, suna ganin kansu masu adalci ne, su makafai ne amma ba su san sun makanta ba, ba su a gani siraru ne amma ba su san su siraru ba ne. Ubangijin Allah yana kira, idan kana so ya rufa maka siraicinka, idan kana so ya baka madubin nan wanda za ka gani sosai ka gane manufar Allah dominka a wannan duniya mai rikicewa, ka zo wurin Yesu, shi za ya baka wannan ruhu mai sarki wanda za ya bishe ka. Wannan ita ce kalmar Allah da yamman nan. Mai sauraro, ka shirya domin Allah ya baka wannan madubi wanda za ka gani sosai ruhu mai sarki, ka rabu da yin mugunta, ka rabu da kiyayya, ka zo gaban Ubangiji cikin kaskanci, shi za ya bishe ka. In wannan shi ne begenka, bari mu yi addu'a. Allah ka fishe mu daga makantar zuciya domin mu zama yayanka, yaya na gari wadanda za su gani sosai, wadanda za su samu zuciya ta karban kalmarka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen.
A cikin duk halittar da Allah ya yi, mutum shine kadai mai tunani. Allah ya halicci dabbobi iri-iri, manya-manya da ƙanana, dogaye da gajarjaru, farare da baƙaƙe, amma dukka a cikinsu mutum ne ɗan adam kawai shine Allah ya zuba masa ruhun tunani. Dabbobi ba sa zuwa makaranta, dabbobi ba su da hanya da za su ɗebi magani su ba wa waɗanda suke da rashin lafiya. Ba taɓa ganin jakai wai sun kafa ofishin 'yan sanda ba. Birrai kuma ba sa kafa ƙungiyoyin siyasa, ba sa kuma zaɓe. Zakuna komin ƙarfinsu da hazaƙarsu ba mu taɓa ganin wai sun haɗa biki sun gayyaci 'yan uwansu zo su yi biki tare da su ba, ko ko su sa muzika a taka rawa a sa sutura mai kyau ba. Baka taɓa ganin kwaɗi wai sun gina kasuwa, mutane sun je domin su ci kasuwa su yi saye su yi sayarwa ba. Ba mu kuma taɓa ganin tantabaru sun tara 'ya'yansu wai an yi bikin suna ba. Dukkan irin waɗannan abubuwa mutane 'yan adam ne kawai suke yin su, domin su ne Allah ya zuba masu ruhun tunani. Amma abin takaici shine, mutum duk da wannan ruhun tunani da Allah ya bashi, da wannan basira da Allah ya bashi, da wannan ci gaba da kuma Allah ya tsora shi bisa ga wasu dabbobi da ya halitta, duk da haka mutum ɗan adam sai ya kasance masa da wuya ya yi zaman lumana tsakaninsa da 'yan uwansa 'yan adam. Ba abin da mutum ya sa a gaba shine sai dai ya riƙa faɗa da ɗan uwansa yana ƙoƙarin ya cuce shi. Ɗan adam abin da ya sa a gaba a yau shine ya ƙirƙiro makamai na kisa wanda zai kashe ɗan uwansa. Idan ka dubi tarihin duniya, za ka ga cewa yana cike da miyagun abubuwa da ɗan adam yake wa ɗan adam ɗan uwansa. Abu ne na son kansa kawai, abu ne na son zuciyarsa, abu ne na ƙoƙarin ya cuci ɗan uwansa, abu ne na rashin adalci ga ɗan uwansa, abu ne na nuna kishi, na rashin zaman ƙauna, na rashin haƙuri da ɗan uwansa. Har mutane 'yan adam wai sun kafa majalisar ɗinkin duniya, amma idan aka ɗinki nan, can sai ya ɓarke. Idan aka yi facin can, can sai ya ƙule. Mutane sun kasa zaman lumana tsakanin junansu. Ba abin da kake gani illa ka ji a yau an yi yaƙi, a can an yi kisan ƙare dangi da dai sauransu haka. Saboda haka mai sauraro, idan kana da tunani a cikin zuciyarka, bai kamata ka kasance mai ƙiyayya ba, bai kamata ka kasance mai son kisan wani domin naka ra'ayin wai ya samu ci gaba ba. ya kamata mai zama a cikin lumana. Dabbobi waɗanda ba su da tunani, sau da yawa za ka gani cewa suna zama a cikin tarayya da juna. Balle mu mutane da Allah ya ba mu tunani, ya ba mu hikima, ya ba mu damar mu riƙa kiran junanmu ga sunayenmu, ya ba mu dama lokacin jin daɗi mu ji daɗi da juna, ya ba mu dama lokacin baƙin ciki mu taimaka wa waɗanda suke baƙin ciki su yi baƙin ciki. Me zai sa ka kasance da ƙiyayya a zuciyarka? To ya kamata ka yi rayuwa daban da dabba, wanda ya kashe ɗan uwansa, wanda ya yi ƙiyayya ga ɗan uwansa, wanda ya halakas da ɗan uwansa ko kayansa. To irin wannan mutumin yana ƙasa da dabba, domin ko dabba ba za ta yi wannan ba. Amma Allah ya halicce ka a cikin daraja, Allah ya halicce ka da muhimmanci. Ya kamata ka yi rayuwa mai kyau, ka ƙaunaci ɗan uwanka ɗan adam. Wannan saƙo ya fito ne ta bakin Malam Habu Dawaki.
Mai sauraro, mun gode maka da kasancewa tare da mu har ga ƙarshen shirin. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook, wato Adventist World Radio Nigeria. Ga wadanda kuma za su so su tura mana da sakonnin text, lambar wayarmu shi ne 0802-6243-6443. Sai gobe kuma, idan Allah ya kai mu rai da lafiya, za mu ci gaba da wannan hidima kamar yadda muka saba. Don haka mai sauraro, sai a yi ƙoƙari a kasance tare da mu. Gaiciyan uwa da abokan arziki, domin su kasance cikin masu sauraro, domin su samu albarkun da kana samu. A madadina da sauran abokan aiki na, musamman shi Pastor Audu, Pastor Malum da kuma mawakanmu duka, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da wannan shirin, ina cewa mai sauraro, dukan abinda hannunka ya iske na yi, ka yi shi da karfinka, gama babu wani aiki ko dabara ko ilimi ko hikima cikin kabarin da zaka. Thank you.